Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma download FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma shi. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Laraba 24 ga watan Janairun shekarar 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
Wasu tabayan har-haren bamamai da aka boye cikin motoci biyu da aka kai a Benghazi na kasar Libya sun yi sanadiyar kashe akalla mutane 33. Akalla mutane uku ne suka mutu, kana wasu 20 suka samu suka jikata a yau Laraba sakamakon wani harin da aka kai a birnin Jalalabad dake gabashin Afghanistan. Babban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya dake kula da yancin bil'adama ya buƙaci gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da ta bincike kashin da wasu jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zanga nuna ƙin jinin gwamnatin ƙasar.
To kanin labaran kenan. Za a ji cewa Amurka da Najeriya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar kare Najeriya a matsayin ƙasa guda.
Saboda abubuwan da ke faruwa a can yankinmu, wato su mai dugu da sauransu.
Za a ji cewa kuma an zargi hukumomin ƙasar Kamaru da ƙuntata ma wani ɓangare.
Me yasa sai dai 'yan Ingilishi ake azabtarwa?
Haka kuma za a ji irin faɗitashin da ake yi a jam'iyyar APC tun bayan wasiƙar tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da ya rubuta ma Buhari. Ladan Ibrahim Ayo kuma na tafa da shirin sana himma ba ta garago, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Wasu tabayan har-haren bamamai da aka boye cikin motoci biyu da aka kai a dangazin kasar Libya sun yi sanadiyar kashe akalla mutane 33, kana wasu da dama sun samu rauni a jiya Talata. Motar farko dai ta tarwatse ne a wajen masallacin da ke unguwar da ake kira Al-Salmani, haka ita ma ta biyu a wurin da aka tada nakiyoyi da ke cikinta minti 30 bayan tashin ta farko. Wannan kuma ya nuna cewa auna 'yan sanda ne da kuma masu aikin ceto da harin na biyu. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya dauki alhakin kai waɗannan har-haren. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Libya ya yi allawar dare da wannan harin, yana cewa kaiwa farar hula hari abu ne da ya saba wa dokar zamantakewa na ƙasa da ƙasa. Birnin Benghazi dai ya kasance birnin da aka kwashe shekaru uku ana tafka fada tsakanin masu matsanancin ra'ayin addini da kuma dakaru masu biyayya ga wani babban hafsan soja na ƙasar General Khalifa Haftar, wanda kusa ne har ma ya ayyana birnin a zaman wanda aka yanto tun a bara. Kasar Libya dai ta ci gaba da kasancewa cikin rudu da damuwa bayan wato hambararren wato daddan shugaban kasar Muammar Gaddafi.
Akalla mutane uku sun mutu, kana wasu 20 kuma sun jikata a yau dinnan Laraba sakamakon wani harin da aka kai a birnin Jalalabad dake gabashin Afghanistan. An kai wannan harin ne a ofishin kungiyar agaji mai kula da yara da ake kira Save the Children da Turanci. Atulla Gayani, wanda shine mai magana da yawun gwamnati a gundumar Nangarhar, ya ce ayar maharan sun afka ne cikin harabar ofishin bayan da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa motar da yake ciki a bakin kofar shiga wannan wurin. Jami'an tsaro sun yi musayar wuta a wani tsawon lokaci da 'yan bindigar kafin a kawo ƙarshen harin. Sai dai Gayani ya ce yanzu haka jami'an tsaro sun killace wurin jim kaɗan da kai wannan harin. Sayyid Ahmad, wanda gano ne kan harin, ya ce ya ga sa'ilin da wata mota ƙirar Toyota ta dumfari ƙofar da aka kai wannan harin, wanda jim kaɗan kawai sai ya ji ƙarar tashin bam. Kana sai ya ga wasu mutane uku zuwa hudu cikin 'yan kayan sarki sun shiga cikin ginin. Shi ma wani wanda ya ga faruwar abin ya ce ya ga gararraki biyu a cikin harabar. wutar da ta tashi a cikin wannan ginin na cibiyar ceton yara ta ƙasa da ƙasa ta bazu har zuwa wasu gine-ginen makwabta dake a cikin dake da irin wannan wuri mai kama da wannan cibiyar. Suma ɗan kwamitin ƙasar Sweden dake ƙasar Afghanistan sun ce sun ga ginin ya kama da wuta. Sai dai ƙungiyar Taliban dake ƙasar ta Afghanistan ta ce ba ta da hannu a wannan harin. A cikin sakon da cibiyar ta kula da yara ta fitar ta hanyar sadarwar Twitter, ta ce tana cikin halin ruɗu da damuwa matuƙa. Kuma mambobinta suna cewa babban abin da ke damunsu shine kare ma'aikatansu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Babban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ƴancin ɗan Adam ya buƙaci gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ta binciki kashin da wasu jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin ƙasar. Wakiliyar wannan gidan rediyo Lisa Schlein ta ce ofishin kula da ƴancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗi jami'an tsaro a ƙasar cewa lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi musamman akan ƴan adawan gwamnatin shugaba Joseph Kabila. Hukumar ta ce jami'an nata na bin sawun abin da ke faruwa kuma sun samu akalla mutane 6 da aka kashe kana aka ji musu 68 rauni sakamakon irin wannan tursasa wanda jami'an tsaro ke yi wa ƴan adawa a fadan gwamnatin ƙasar wato Kinshasa. Haka kuma jami'an na amfani da harsashi mai kisa a duk lokacin da su kai wa masu zanga-zanga hari. Yanzu haka ma dai gwamnati ta tsare mutane har 121 kana an watsa wasu hayaki nan mai sa kwalla a wurare daban-daban ciki ko har da coci da ma wasu sassan ƙasar. Mai magana da hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya Ravina Shefsadani ta ce hatta jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya masu sa ido a harkokin ƙasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo su ma jami'an tsaron ba su kyale su ba sai dai suna domin ko suna takura musu. Ta ce don haka ofishin na kira ga gwamnati da ta binciki wannan lamari na amfani da ƙarfi fiye da kima da jami'an tsaron ƙasar ke yi.
A jiya Talata sanatoci a nan Amurka sun bayyana mabambantan ra'ayoyinsu kan abubuwa da suke fatan za su faru a kan batun shige da fice mai sarƙaƙiya kwana ɗaya bayan da aka sake buɗe harkokin gwamnati tare da alƙawarin Majalisar Dattawa za ta ɗauki mataki don kare mutane da aka kawo su Amurka tun suna yara da kuma kare kan iyakokin ƙasar. Yanzu za a ci gaba da tattaunawa, in ji shugaban masu rinjaye ɗan jam'iyyar Republican Mitch McConnell na jihar Kentucky. Ya ci gaba da cewa yau za mu buɗe wani sabon babi, don haka na ƙalubalanci kowa daga cikinmu a yi amfani da wannan damar. A ranar Litini ne dai Sanata Mitch McConnell ya ce ya ƙudiri aniyar ganin Majalisar ta Dattawa ta sake buɗe batun yaran nan da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana da ma wasu batutuwa daga nan zuwa 8 ga watan gobe lokacin da za a dubi batun kasafin kuɗi. Wannan kalamin nasu dai su ya zo shine waɗannan kalaman nasu dai su ne suka sa wasu sanatoci ƴan jam'iyyar Democrat har su 30 da suka nuna sha'awarsu game da wannan mataki da ake kokarin daukawa. To yanzu dai ƴan jam'iyyar Republican masu rinjaye suna da kwanaki 16 su hada hannu domin rubuta kurin da zai sa su cimma samun kur'u 60 daga cikin ƴan majalisu na dattawa wajen 100. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Abuja, Najeriya, inda Amurka da Najeriya suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro ta tabbatar da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya. Hassan Maina kaina gare ka.
The safety and security, the lives and the future of Nigeria.
Jakadan Amurka a Nigeria kenan. Ambassador Stuart Symington ke magana yayin wani taron hadin gwiwa tsakanin Amurka da Nigeria akan yadda za a shawo kan matsalar tsaron cikin gida a kasar. Makasudin wannan yunkuri shine abin da muke tabbaka shi a halin yanzu a yau din nan. Ina farin cikin ganin yadda shugabannin rundunar tsaron Nigeria muka hadu a yau wuri guda domin tattauna sha'anin tsaron Nigeria. Amurka za ta tallafa muku da abubuwan da ta yi da ma matakan da ta dauka kuma ta samu nasara domin kuma ku samu nasara a nan. Nigeria za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunƙulalliya, haɗaɗɗiya kuma mai tsaro.
United and secure.
Ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Lieutenant General Abdulrahman Dambazau, shi ya wakilci ɓangaren Najeriya a wurin taron.
As peace and security are a major of our success as a government.
Tsaro da zaman lafiya na daga cikin abin da ya sha mana kai a wannan gwamnati. Saboda haka, samun nasarar wannan shiri ya ta'allaka ne a hannun mu duka baki ɗaya. Gwamnatin Najeriya, ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ta baiwa sha'anin tsaro muhimmancin gaske. Aliyu Ibrahim Gebi shine jagoran wannan shiri na tsaro tsakanin Amurka da Najeriya.
Saboda abubuwan da ke faruwa a can yankin mu, wato su Maiduguri da sauransu, gwamnatin Amurka sai ta yi ta ce to tana ganin halamar akwai matsalan yanda ake tafiyar da abubuwan, ake gudanar da abubuwa tsakankanin ofisoshin gwamnati, ministries kenan. Akwai bukatan a zo a zauna a dunkule saboda a sami cimma buri. In ka jiba yaki, sojoji ke cin yaki, amma zaman lafiya tsaron cikin gida ke tabbatar da shi. So sai aka samu inda za a yi da su sojojin da su masu tsaron cikin gidan, yadda za a zo a haɗa kai a samu a cire kitse a wuta.
Ita gwamnatin Amurka ta shigo cikin wannan haɗaka, ita wannan rawa za ta taka cikin wannan lamarin?
Masha Allah, wato ba wai a ce muna buƙatar takalma su ba mu takalma ko muna buƙatar bindigogi su ba mu bindigogi ba ne, a'a. Gyara ne na inganta ilimin kanmu da yadda muke abubuwan kanmu.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne tasirin wannan mataki da ƙasashen biyu suke ɗauka a halin yanzu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, to bari mu tsallaka jamhuriyar Kamaru, inda tsohon shugaban ɗariƙar Katolika ta ƙasar Christian Tumi ya zargi gwamnatin ƙasar da ci gaba da ƙuntata ma ɓangaren Ingilishi. Zargin da gwamnati ta ƙaryata, Awal Garba gare ka.
Tsohon shugaban limamin cocin Katolika na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Christian Tumi, ya kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi ƙoƙari na ganin cewa ta inganta haƙƙin bil'adama a ɓangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar, kan irin yadda jami'an tsaro suke musgunawa mazauna jihohin guda biyu. Amma kakakin gwamnatin ƙasar kuma ministan sadarwa na ƙasar Kamaru, Isa Cirmo Bakari, ya mayar masa da martani.
S'agissant donc du cardinal Tumi pour qui j'ai une
muna baka matsayinka kuma muna ganin cewa kai ma ɗaya ne daga cikin iyayen ƙasa. Mu dai ba ma take haƙƙin kowa, sai dai muna buƙatan kare haƙƙin 'yan ƙasar mu ne daga hararin ta'addanci, kuma muna neman zaman lafiya a cikin ƙasar mu. Duk 'yan ƙasar Kamaru ba sa buƙatan a daɗa ƙasar.
Chiffre d'abord vous dire pour vous rassurer que l'immense majorité du peuple camerounais,
ko da a 'yan ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishin ma 'yan tsirare ne kaɗai suke nema a daɗa ƙasar, amma kashi 90 cikin 100 ba sa buƙatar a daɗa ƙasar tamu. Na tambayi Malam Zakari a matsayinsa na masanin siyasar ƙasar Kamaru ko maganar da Christian Tumi ya yi wa gwamnatin ƙasar ya yi daidai kuwa?
A gaskiya yadda an shugaban ƙasa ke ɗaukan wannan abin ba haka ba ne. Kare ce sai da ƙarfi zai iya magance wannan matsalar. Kare manta cewa irin abubuwa kan yake haddasa wato yaƙin ba sa sa ƙasa ko kuma yaƙin ƙabilanci, saboda yana daga cikin ƙabilanci. Me yasa shi dai 'yan Ingilishi ake azabtarwa? Me yasa ba ainihin 'yan Faransanci ba? Bai haka nan kuma shugaban ƙasa kamata yi a matsayin shi nan mai tunani ya zauna ya duba wannan al'amari, kamata ya ce ya kira babban taro, taron gaggawa ma za a iya cewa, saboda Christian Tumi ya faɗi haka. Sai dai da ko wasu da maganarsa ya wato ya dame su, saboda su a matsayinsu ba mutane ba ne masu kawo wa shugaban ƙasa shawarwari.
in ba a manta ba dai a shekarar 1960 ne dai majalisar dinkin duniya ta hada zaben raba gardama a kasar a bangarorin guda biyu kudanci da kuma arewacin kasar anda arewacin suka zabi zama da kasar tarayyar Najeriya kudancin kuma suka zabi zama da kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
To gaida awwal bari mu saki komawa Najeriya inda tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya rubuta wa shugaba Buhari wasiƙar shawara ta cewa ya huta a zaben shekara ta 2019 aka ci gaba da cece kuce kan wannan batun da ma wasu batutuwan a jam'iyyar APC Nasir Adamu Ilkaya gare ka
kamkar gobe za a gudanar da zaben 2019 a Najeriya dan yadda ƴan siyasa suke ta taruka don samun makamar rikewa a zaben da za a gudanar daga Fabrairun bade mafi daukar hankali shine yadda ƴan jam'iyyar APC mai mulki ba su yi walwalar da MPDP suka samu ba a tsawon mulkin su na shekaru 16 hakan dai kan sanya yawancin su bukatar garan bawul a gwamnati kamar yadda ɗaya daga cikin su barista Ibrahim Rigacikun ke cewa
babu reward mechanism a partner na APC me wannan makarnan shine wanda suka wahala ya kamata a kyauta musu wasu jam'iyyu da suka gabata mun gani da zarar an gama zabe in kai takarar kansila ka fadi za a nemi daidai matsayin kansila a kyauta maka saboda mene kai ka gudu structure ɗin ka zama jam'iyya in kai chairman local government ne dan majalisar jaha ne dan majalisar tarayya wakili ne sanata ne ko gwamnati ne kai takara to ba za a yi daga saboda kana hakka isa kai takara hakka poster hakka primary election ka fadi a saka da structure so daka kai ba mutum banza bane an ba mutane kana zabe sai wanda ba su san hawa ba ba su san soka ba ya aka yi maja ya aka haɗu ake tuta musu
dan majalisar guda jika zaure yayi hannu riga da matsayar Obasanjo ta kira ga shugaba Buhari kare sake takara
yanzu ƴan Najeriya suke bukatar Buhari sai kamata a ce Obasanjo da yayi shekara 8 ya zo yayi takkokowa yana neman shekara ta 12 sannan kuma yau shi ne zai ce Buhari ya yi hakura shekara 4 ya fara kama saboda yana magana yana zuwa yana gaba yana baya
hadimin shugaban kan siyasa Gambo Manzo ya ce talakawa ba su taba rabuwa da tafiyar Buhari ba
har yanzu ƴan Najeriya sun yi da shugabancin Muhammadu Buhari kuma suna nan suna kira da sake tsayawa takara shekara ta 2019 kuma Allah ya da muna nan mu ma muna gaya masa ya tsaya shugabancin Najeriya shekara ta 2019 shine zai kawo mana ci gaba ga abubuwan da aka fara a karasa su
don kwamishinan shari'a a Jigawa zamanin PDP Yakubu AS Ruba ya ce kayan da PDP ta sha ya sa an gane gyara ba a fatar baki ake samun sa ba
eh Allah ya kaddara wannan lokacin ba za mu faɗi zabe ba dan komai ba watakila dan ko dan Buhari kowa ya dauke shi mutum ne mai gaskiya mai tsoron Allah kuma ƴan Najeriya yawanci sun yadda cewa a wannan lokacin idan Buhari ya hau cikin wata ɗaya biyu ko shekara ɗaya duk waɗannan matsalolin Najeriya za su kare sai kuma ya zama ba haka bane abubuwa maimakon su canja sai suka dada lallacewa
kuma zaben Najeriya na nana ta zaben 2019 in Allah ya kai mu zai fi na 2015 adalci da toshe duk wata kafar a ringizon kuriya Nasura da Malika Yamarar Amurka daga Abuja Najeriya
to gaida nasu yanzu kuma bari mu ko kuma dai in za ku da gefe guda Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar mana da shiri na gaba
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman abin zaman gari. Idan dai masu saurare na biye da mu muna tattaunawa ne da injiniya Babajide Samuel Timothy wanda asalin Najeriya mazaunin jihar Maryland. Idan masu are na biye da mu mun tsaya ne inda injiniya yake kokawa cewa ba a mutunta aikin hannu a gida yau anan zamu dora
ya na mutunta aiki a gida ne aiki a gida ma don da suka yi aiki a din da nake jiya ma ga shi akwai a zaria din akwai wani kusa da ni ana ce mai Oga Musa yana zama a ana ce ma wurin gaskiya ana ce mai wurin Kongo aikin jaran wuta kan mota zai fito da duwayan 20 lokacin nan ko light as ne zai jara ana so kai wani jara a cikin ganuwan nan yake na lokacin nan I find many great people
ina ce nan suke za su samu kudi kenan ko
inda anan ne inda ana aiki din anan za mu samu kanana kanana yaro wanda they will be inspired by the job doing inda aka sa LinkedIn ne inda zaka duba YouTube ne ka duba da analyze abun an bayana abun an ware abun aiki mechanic is inda aka aiki din zaka san cewa ba so, aiki da zai ya mutu bane
nace ba zaka bar wannan aikin kanikancin ba kenan tun daga ka ce zaka bude nan zaka bude gida
eh ba zan bar aikin kanikanci kanikanci na ina son tura ciki a cikin business autonomy to business
to amma jide zai so dan shi irin wannan aikin din kai ma
da akwai dana wanda suka sun so aiki din gidan kasan suna America ne yanzu sun son America daga kanana kanana ana nuna musu ana bayyana musu the usefulness of handwork
ba wai mun aikin hannu to yanzu mun dai magana da yawa akan maganan aikin kanikanci wanda kake ya ka ga rayuwa a America idan muka koma jehe muka ba aje magana aikin kanikanci ya ka ga rayuwar America yake idan ka kwatanta irin rayuwar nan da na gida
ai rayuwar nan ka san mutanen nan rayuwar nan da gida ne so sun dade regular ne sun dade da suna akan rayuwar nan suna jara suna san abun kadan kadan akan system nasu rayuwar nan jewa cewa ba kuna ba yankan baya
to
in ka ce daya ne
ba ƙarya
in ka ce biyu ne so inda aka rage aka ije rayuwar ne in zamu ya a gida mu koma rayuwar da zamu ce ma kai mu zo gobe kuma gobe ne in ma zamu ya zama inda mutanen nan suke amma muna so rayuwar gida in zamu ya kama inda wannan mutane suke yau muna so a gida muna so adin kai ne muna so adin kai ba adin kai kada ba muna so cikin kai adin kai da Hausa ne da Yorubawa ne da Nufawa ne mun samu adin kai zamu ya yi yin irin rayuwar America domin adin kai ne rikin annun juna shine ya kawo irin rayuwar yau da fadin gaskiya sai a kan gaskiya
Shine kawai kake ji abin da ya bambanta mu da su.
In ka ce waɗannan mutane zan ba ku wuta, ka tabbata cikin karfinka ka ba su wuta. Ba wai za ka iya yin duka ba. Ka ce waɗannan mutane zan ba ku sile guda ne zan ba ku, ka yi tabbata cikin karfinka ka ba su sile guda. Shine zai ya samu. Shine zai ya samu musamman inda nan yake.
To jidda da yake yanzu da yawa wayanda suka sanka a Najeriya za su ji wannan hirin da kai kadara wani ya kira ka yace yana son ka ba shi shawara shi ma yana son ya zo America don ya samu irin wannan rayuwar da kake magana akai wasu irin shawarwari zaka ba su ko wani shawara ne na farko da zaka ba shi
mun da shawara na farko ne zan ba shi ne in ya samu abun yi a gida in ya samu abun yi a gida da yana da kyau kare izo na gida
me yasa
ni domin na fi son gida hai na zo ne izon duba inda rayuwa yake nan ina gaya ma yara na in za su zo na amma dai ni fa gida ba zan iya bar gida ba domin an ji makadan ina yi wadadda abin da zan yi zan koma gida in an samu wanda a cikin su wanda ina yana yin aikin shi da kyau a gida izon a gida domin ba babanci in ka samu abun da kana yi so wanda ya zo na gida is better off than ka zo domin ka shigo nan zaka fara ne shine na gama nan ba yankan baya ba kariya zaka fara ne inda muka fara
me kake son ka faɗa mu mutane waɗanda ni kila ban tambaye ka ba game da rayuwa a nan America
rayuwa America yana da kyau akwai wuta akwai waɗansu abun amma duk a cikin kudin ka ne rayuwa nan kana rayuwa kana biya ba kaman gida zaka ce wannan abun da zan biya ba wannan ba za a dame ka ba rayuwa nan wurin yana tafiya da computer ne rayuwa nan wurin yana tafiya kana kan kafanka ne kullu shine dabbabanci ina son jama mutanen gidan su tamake mu su gyara gida domin mu ma za mu koma gida
to masu aure masu yi magana suka ce lahin daɗi ƙarewa da wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin namu da wannan bako sai wani sati ku ji mu da wani sabon bakon yanzu a madadin shi bakon namu ba injiniya ba waje da Samuel Timothy
da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da basa she ta kare gayin jifulani Raga babu basa she
To ga da Ladan yanzu kuma ga sakonnin da kuka aika mana
Sakon farko ya fito ne daga Muhsinu Sani karamar hukumar mulkin tsafe jihar Zamfara yace assalamu alaikum sashen Hausa na VOA dan Allah ku bani dama in tofa albarkacin baki na akan zunguriyar wasiƙar da shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya gabatar ga ƴan Najeriya to hakika ni kam a ra'ayina nace wannan bakin tayi da yayi sai dai mu ce akai kasuwa saboda babu komai cikin wasiƙar illa kawai adawa da gwamnatin Muhammadu Buhari duk da cewa ya riga ya manta abin da ya faru a lokacin mulkin sa sai dai kuma abin da yasa ban ji haushi ba shine saboda ba yau ya fara ba tun daga shugaban ƙasa Shehu Shagari ya fara har zuwa yanzu da fata ƴan uwa na ƴan Najeriya za su yi nazari akan wannan gurguwar shawarar ta Obasanjo sai sako na gaba yace ina kira zuwa gwamnatin ƙasar mu Niger dan Allah ta kawo ƙarshen matsalar shiga yajin aiki da malaman makarantu daban-daban ke yi domin kuwa hakan wani kuma baya ne ga bangaren ilimi a ƙasa sako daga babaye Gambo garin Tamniya a jihar Damagaram Niger Salam VOA wasiƙar da Obasanjo ya aika wa shugaba Buhari akan cewa bai kamata ya sake tsayawa takara ba wannan ra'ayin shi ne a matsayin shi na ɗan Najeriya amma ba ra'ayin ƴan Najeriya ba dan haka mu talakawan Najeriya muna tare da shugaba Buhari a koda yaushe dan mun gamsu da jagorancin shi sako daga Sade Saidi Daura Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka muna kira gwamnatin tarayya ta taimaka domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta kasa karewa a jihar Zamfara daga Ibrahim Rabilu Tsafi Al-Zamfari a gaskiya wasiƙar da shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya aika wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari wannan wasiƙa ya kamata a tsaya domin a yi mata karatun tanatsu domin a duba irin tasirin ta da kuma illarta domin al'umma su fahimci ma'anarta ganin cewa da yawa mutane suna danganta wannan da wata manufa da fatan Allah ya yi mana jagora sakon haɗin gwiwa daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka ta jihar Kebbi da Sani mai langelange ya wuri da Salisu Isa Fana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma sai da ƙarshe sakon Ulwani Ibrahim London Uba unguwar Dumdi a garin Uba jihar Adamawa yace salam VOA Hausa ku faɗa wa ƴan majalisar Najeriya cewa zaɓe mai zuwa ba fa batun fakewa a ƙarshen lemar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wannan ya wuce domin aikin ka ne kawai zai fidda kai
Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. A yau Laraba ne. Siriya da Rasha suka zargi Amurka akan cewa ta share ƙarya game da har-haren makami mai guba a yankin yakin da ake yi a ƙasar Siriya da cewa hakan ne ta ce hakan ne domin neman hanyar kaucewa kokarin da ake yi na ganin an kawo ƙarshen fadan. Kamfanin lancin labaran kasar ta Siriya da ake kira Sana ya dauko sharhin da ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta yi cewa ƙarya ne da kasafi kawai sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya yi shi da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian shi ma mukaddashin ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa wa kamfanin lancin labaran Interfax cewa duk wani lokaci da aka samu ci gaba a fuskar zaman lafiya sai Amurka ta yada kage da rahotanni marasa tushe cewa an kai harare masu da makami masu guba wasu tagwayen harare na bama mai da aka kaboye cikin motoci biyu da aka kai a dangazin kasar Libya sun yi sanadiyar kashe akalla mutane 33 kana wasu da dama sun samu raunuka a jiya talata motar farko dai ta tarwatse ne a wajen masallacin da ke unguwar da ake kira Al-Salmani haka ita ma motar ta biyu da aka tada nakiyoyi da ke cikin ta minti 30 bayan tashin ta farkon akalla mutane 3 sun mutu kana wasu 20 suka jikata a yau Laraba sakamakon wani harin da aka kai a birnin Jalalabad da ke gabashin Afghanistan an kokai wannan harin ne a ofishin kungiyar agaji mai kula da yara da ake kira Save the Children da turanci to mai saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Ladan da kuma Julie Lethal Creation wacce ta hada mana sautin ta kuma da umurni da injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da zamu jira ayyanku game da wasikar da Obasanjo ya rubuta wa Buhari cewa ya hakura a zaben shekara ta 2019. Allah ya kai mu.